Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa tare da Babu Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Laraba 23 ga watan Fabrairu na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba da kanin labaran duniya.
To Baballa, a yau Laraba Ukraine ta yi marhabi da jerin takunkuman da aka dora wa Russia akan ayyukanta a gabashin Ukraine. Shugaban Hong Kong Carrie Lam ta ce yankin da ke karkashin China za ta fara wajabta gwajin cutar COVID-19 akan mutane miliyan 7.5 da ke garin a wata mai zuwa. Mahaukacin guguwar Imunati ta afkawa gaɓar tekun kudu maso gabashin Madagascar a yau Laraba, inda ta kware rufin gidaje kana ta ƙarin tsoron samun ambaliya da kuma ƙarancin abinci a yankin da ke ƙoƙarin farfadowa daga ɓarnar da wata guguwa ta yi a wurin a makonni biyu da suka wuce.
Tokanin labaran kenan. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa kungiyar kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ta nuna rashin jin daɗi dangane da yadda sojojin ƙasar Mali suka ɗebarwa kansu wa'adin yin mulki na shekaru 5 kafin su maida ƙasar bisa tafarkin demokuraɗiyya. To ko me masana harkokin diplomasiya ke cewa?
Duk mun san abubuwan da suke faruwa cikin kowace ƙasa. An taɓa jan kunnen wani shugaban ƙasa cewa fa abubuwan da suke faruwa ba su dace ba, ya kamata ka canja halin yadda kake, ba taɓa yin haka ba.
A Najeriya, masana shari'a sun fara tsokaci kan hukuncin da wata babbar kotu a Jos take jihar Plateau ta yanke wa tsohuwar ministar albarkatun ruwa da wasu mutane biyu na zaman gidan gyaran hali ko taron naira miliyan 1.1.
Mutane za su aura su ga cewa to aya mai wani ana maganar ta ci miliyoyi da dama sosai, amma ta da 5 miliyan kawai. Yanzu da za a ba ta, za ce ta dawo da wannan kuɗin da ake tuhumta da shi akan atikan kare wanda a ce ita ba kuma biki ba ce, ta kuma ce ta wannan kuɗi da a ce wannan mutanen ta ba. A bangar yana da lafiya adalci.
Kamar kowace ranar Laraba, yau ma za mu gabatar da shirin Arewa a yau, wanda Nasira da Mel Hikaya ke gabatarwa tare da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Yau Laraba, Ukraine ta yi marhabi da jerin takunkuman da aka dora wa Russia akan ayyukanta a gabashin Ukraine, amma kuma ta yi kira ga ƙarin takunkumai kuma cikin gaggawa. Tana mai cewa akwai muhimmanci a takawa shugaban Russia Vladimir Putin burki daga cigaba da zalunci. Ministan harkokin wajen Ukraine Dmitry Kuleba ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa an ɗauki ƙwararren matakai na farko a jiya, kuma muna godiya da hakan. Yace yanzu ya kamata a ƙara ƙaimi wurin matsin lamba don dakatar da Putin a raunata tattalin arzikinsa da na abokansa. Amurka da ƙungiyar tarayyar Turai da Canada da Burtaniya da Jamus dukkaninsu sun ɗau mataki a jiya Talata a wani ɓangare na abin da suka kwatanta da hanyoyin tinkarar ayyukan Rasha, tare da alƙawarin ƙarin takunkumai masu tsauri a kan Rashan. A yau Laraba kuma ƙasar Australia ta ƙara wasu takunkumai da ke auna mambobin majalisar tsaron Rasha, yayin da Japan ta biyo sawu da ɗora hannu a kan ƙadarorin wasu 'yan ƙasar Rasha da kuma haramta ba da lamunin Rasha a Japan. Shugaban Hong Kong Carrie Lam ta ce yankin da ke ƙarƙashin China za ta fara wajabta gwajin cutar COVID-19 a kan mutane miliyan 7.5 da ke garin a wata mai zuwa. Lam ta faɗa wa manema labarai yau Laraba cewa Hong Kong za ta ƙara ƙarfinta na yin gwaji miliyan 1 a duk rana ta Allah a wata mai zuwa, a don haka za a yi wa mazauna garin gwaji sau 3 a cikin watan Maris. Ta kuma ce birnin na shirin ƙara ba da rigakafi zuwa kashi 90 cikin 100 a wata mai zuwan. Birnin da ke zama cibiyar hada-hadar kuɗi a nahiyar Asiya tana fama da ƙaruwar nau'in cutar coronavirus mai saurin yaduwa na Omicron. Tun da farkon wannan shekarar 2022, Hong Kong ta samu sama da mutum 53,000 da suka kamu da cutar da wasu 145 da suka mutu. Duk da yadda cutar ke ƙara ta'azzara, Lam ta ce Hong Kong za ta ci gaba da gangaminta na tabbatar da kawar da COVID-19 kwata-kwata, kamar yadda ake yi a China, wadda manufarta ce ta daƙile sabbin ɓarkewar coronavirus. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mahaukaciyar guguwar Emnati ta afkawa gabar tekun kudu maso gabashin Madagascar a yau Laraba, ta kware rufin gidaje, kani ta ƙara tsoron samun ambaliya da kuma ƙarancin abinci a yankin da ke ƙoƙarin farfadowa daga barnar da wata guguwa ta yi a wurin makonni biyu kacal da suka shuɗe. Sama da mutane 30,000 ne suka nemi mafaka a wani wuri mai kariya kafin isar Emnati. Kana ma'aikatar kula da taimakon gaggawa ta ƙasa a Madagascar ta kiyasta sama da mutum 250,000 ne wannan guguwar kan teku ta bayan nan za ta shafa. Babu rahotannin mutuwa ko kuma rauni wanda aka samu nan da nan daga guguwar ta Emnati, yayin da hukumomi suke jiran guguwar mafi muni ta wuce. Amma jami'an yankin da shaidu sun faɗi irin ɓarnar da ta yi wa gidaje da wasu gine-gine a cikin aƙalla birnin da ke kudu maso gabashin ƙasar. Ofishin aikin jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa kafin saukar guguwar Emnatin cewa yana aiki gadan-gadan cikin lokaci domin kare mutane daga guguwar.
An jima kaɗan, Baba Yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Kafin nan bari mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu. Kungiyar kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ta nuna rashin jin daɗi dangane da yadda sojojin ƙasar Mali suka ɗebarwa kansu wa'adin yin mulki na shekaru biyar kafin su maida ƙasar bisa tafarkin demokuraɗiyya. Daga Abuja ga rahoton da wakilinmu Hassan Maina kaina ya aiko mana.
Taron na da zumar duba irin ƙalubale da wasu kasashen yammacin Afirka ke ciki, musamman a fannonin tsaro da siyasa. Zancen ma da ake yanzu haka, kasashen Guinea-Bissau, Mali da Burkina Faso na cikin halin rudani a siyasance da matsaro. Shugaban kwamitin shiga tsakani kan takaddamar siyasa a kasashen Afirka ta Yamma da kungiyar kasashen wato ECOWAS ta kafa, tsohon shugaban Najeriya Dr. Goodluck Ebele Jonathan ya ce yanayin da ake ciki a waɗannan ƙasashe babban abin damuwa ne. Dr. Goodluck Jonathan ya nuna damuwa kan da shugabannin mulkin sojin ƙasar suka ɗebarwa kansu wa'adin shekaru biyar kafin su miƙa mulki ga fararen hula. Ya ce a shekara ta 2012 da aka yi juyin mulki a Mali ɗin, a cikin shekara ɗaya da rabi aka shirya zaɓe tare da komawa mulkin demokuraɗiyya na halastacciyar gwamnati. ECOWAS ba son juyin mulki take ba, amma in har ba makawa harakan ya faru, to lallai bai dace a ɗauki dogon lokaci kafin a miƙa mulki ga fararen hula ba. Sojojin Mali a cikin wannan wata na Fabrairu sun shafe shekara ɗaya da rabi kenan suna kan mulki, kuma a ce sun ƙara ɗebarwa kansu wa'adin shekaru biyar. A kwararre kan sha'anin diflomasiyya, Ambassador Suleiman Dahiru ya ce ita ma kungiyar ECOWAS ɗin tun farko ta baro shiri tun rani.
Duk mun san abubuwan da suke faruwa cikin kowace ƙasa. An taɓa jan kunnen wani shugaban ƙasa cewa fa abubuwan da suke faruwa ba su dace ba, ya kamata ka canja halin yadda kake, ba taɓa yin haka ba. Kuma mulki da aka yi na ana mulki wa jama'a ne. Jama'an nan sun kusa da abin da ake musu. Shi yasa in sojoji suka zo su fararen hula su ne ma amincewa da wannan canji da aka yi. Ai, tattalin arziki da suke fata zai gyaru bai gyaru ba, tsaro bai ba tsaro ma gaba daya. Amma an yi shiru sai lokacin da soja suka kwace mulki za a zo ana cewa ba mu yadda ba. Lokacin da abubuwa suke lalacewa a nan kuke.
Duba da irin halin taɓarɓarewar tsaro a wasu ƙasashen yammacin Afirka, to shin sojoji na da hurumin yin juyin mulki? Tambayar kenan da na yi wa masanin tsaro Eya Komodo Baba Gamawa.
Kowa ya san siyasar Mali, yadda abubuwa suka lalace suka taɓarɓace, ce ba tsaro da sauransu. Hakki ne ga sojoji su shigo amma don su yi gyara. Yayin da suka yi gyara, abubuwa suka daidaita, sannan sai su mayar wa 'yan siyasa. Sannan kuma abubuwa da ke faruwa a yankin Afirka ta Yamma dole ne shugabannin siyasa taka tsantsan, su tsaya su yi adalci, su riƙe amana.
Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Gaida Hassan Maina kaina, ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu da labaran duniya kashi na biyu.
Majalisar Ɗinkin Duniya tana aiki domin ceto wasu mutane ta guda hudu da ke aikin wanzar da zaman lafiya a ƙasar Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya da aka kama su a farkon wannan mako. An kama sojojin Faransa ne su hudu a ranar Litini a filin jiragen sama a babban birnin kasar Bangui, inda suka je rakiyar wani babban janar sojan Faransa Stéphane Machinor. Shugaban ma'aikatar wasan da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya da ake kiransu MINUSCA. Machinor ya isa filin saukan jiragen sama ne a ranar Litinin a daidai lokacin da shugaban kasar Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya Faustin Achang Touadera yake dawowa daga balaguro da ya zuwa kasar Belgium. A jiya Talata, kakakin Majalisar Dinkin Duniya Stéphane Dujarric ya faɗa wa manema labarai a birnin New York cewa hukumar aikin wazar da zaman lafiya tana tuntubar gwamnatin kasar akan batun sakin jami'an tsaron guda hudu. Ofishin jakadancin Faransa a birnin Bangui da ofishin wazar da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya sun yi Allah wadai da lamarin da suka kira da shelar ƙarya. A ƙarshe, wani babban wakilin Koriya ta Arewa a Majalisar Dinkin Duniya, masanin sha'anin haƙƙin bil'adama, ya yi kira ga ƙasashen duniya da su aike da allurar rigakafin coronavirus miliyan 60 zuwa ƙasar Koriya ta Arewan, ɗaya daga cikin ƙasashe guda biyu kacal da su fara aikin ba da rigakafin COVID-19 ba. Bayanan da muka tattara na nuni da hukumomin Koriya ta Arewa suna shakku game da karɓan wani bangare na allurar rigakafi, sannan kuma ana fuskantar wani matsin lamba don karɓan sauran allurar, inji Thomas Ojai Quintana, wakilin Majalisar Dinkin Duniya akan batun take haƙƙin bil'adama a Koriya ta Arewa, yana faɗa a wani taron manema labarai a yau Laraba a birnin Seoul. Allurar miliyan 60 za su isa dukkan yawan al'umman Koriya ta Arewa, kowa ya samu allurar su biyu, inji Ojai Quintana. Ya ƙara da cewa ya san ba yi wa Koriya ta Arewa wannan tayin ba, yana mai cewa ya tattauna wannan batun da jami'an diplomasiya ciki hadda na ƙungiyar tarayyar Turai yayin da yake rangadi a birnin Seoul na Koriya ta Kudu.
Gaida Baba Yakub makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Har yanzu dai muna Najeriya, inda jiya Talata wata babbar kotu a Jos take jihar Plateau ta yanke wa tsohuwar ministan albarkatun ruwa Sarah Ochepe da wasu mutane biyu hukuncin zaman gidan gyaran hali ko taron naira miliyan 1.1, inda yanke musu hukuncin ne saboda sun cire kuɗaɗe fiye da ka'idar da doka ta gindaya na yawan kuɗi da mutum zai iya cirewa daga banki a rana guda. Sai dai wasu masana shari'a sun yaba da hukuncin da kotun ta yanke. Zainab Babaji gare ki.
Wata babban kotu a Jos jihar Plateau ta yanke wa tsohuwar ministan albarkatun ruwa Sarah Ochepe da wasu mutane biyu hukuncin watanni uku a gidan gyara hali ko su biya tarar naira miliyan 1.1. A shekara ta 2018 ne hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya ta shigar da ƙarar tsohuwar ministan albarkatun ruwa Sarah Ochepe da tsohon shugaban jam'iyyar PDP a jihar Plateau Raymond Dabo da coordinator campaign na tsohon shugaban ƙasa Goodluck Jonathan a jihar Plateau Leo Sunday Jitong, inda ta zarge su da fitar da wasu kuɗaɗe har naira miliyan 450 a wani banki wanda hakan ya saba wa dokar ƙasa. Mawallafin jaridar African Drums Joseph Adudu ya bibiyi yadda aka fara zaman kotun har zuwa yadda aka yanke hukunci.
Doka ta bada izini mutum da ya cire kudi kar ya wuce miliyan 5, amma ita ta cire kudi wato har miliyan 450 a rana daya. To a takaice dai wannan shine ya zama tunda aka rike alkali ya rike har ya bada hukunci ga da wayan mutane guda uku dai. Dukka wanda suka bada shaida dukka suka yarda cewa sun karba wannan kudin, kuma wannan kudin dama kudi ne wanda aka turo ne domin gudumawa campaign da za a yi na shugaban kasa lokacin Goodluck Jonathan. Su suka karba wannan kudin, aka miko wannan kudin ma shi dan takara wanda yake neman gwamna wannan lokacin wato marigayi GNS Pajo.
Kaman watanni nawa aka yanke musu a kotu?
An bada wata uku ma kowane su. A tuhuma na biyu an bada wata uku ma kowane su. Yankin hadadi kuma ya zama wata shida, amma kuma za su iya su bada miliyan ne a kowane su inda ba za su ji kurkuku ba.
Joseph Adudu kenan mai wallafa jaridar African Drums a Jos. A gefe guda kuwa barista Lawal Isaac ya yi tsokaci kan hukuncin na kotu.
Case ne na siyasa, domin mutum an baka matsayi ne na siyasa sai kuma kai abin da ba daidai ba. Babban abin bakin ciki ga ita 'yar siyasa shine a ce yau ta zama ex-convict. wato wacce yake an tuhume ta da laifi kuma an tabbatar da laifin nakanta a tsari na abubuwa na siyasa ba a matsayin ka na convicts ba ka taba na takara na siyasa ko kuma a mukami na ko wani minister nan gaba ko wata gwamnati ba ko wani abu naka to mutane za su auna su ga cewa to aya mai wani ana magana ta ci miliyoyi da dama sosai amma an ci da 5 million ɗaya kawai yanzu da za ce ta dawo da wannan kuɗin da ake tuhumunta da shi akan atkankare mata a ce ita ba convict ba ta goma ce tare da nan kuɗi da a ce wannan an mata wannan tabo a fahimta na yana ganin an yi adalci mai mu abin shine an mata tabo nan ko yana tare da ita wanda ba da yi shugaban kasa ya mata da afuwa ba
wani da ya buƙaci saka ya sunansa ya shaida min cewa hukumar EFCC bata gamsu da hukuncin da alƙalin ya yanke ba don haka akwai yiwuwar dukkan bangarorin za su ɗaukaka ƙara Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
A gaida Zainab Babaji, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashinmu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Domin farewa da harbi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Basuraro barkamu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin za mu duba shawarwarin samun bakin zaren dawo da Arewa kan yanda yankin yake a rabin karnin da ya gabata. Ba ƙalubalen tsaro ko bambance-bambancen da kan kawo saɓani a tsakanin al'ummar yankin mai yawan ƙabilu, addini da al'ada. Akasarin masu sharhi na cewa matuƙar aka ɗauki wasu matakai masu ma'ana za a iya kawo gyaran da ake buƙata. Muna tare da Dr. Kabiru Ɗanladi Lawanti na Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria. Da shugaban kwamitin 'yan sanda na majalisar wakilai Usman Bello Kumo.
Arewa zumun ta samu sai nishaɗi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafi.
Farko ga bayanan Dr. Kabiru Ɗanladi Lawanti da ya ɗauko bayanai kan zaman tare, tarihi da siyasar Arewa.
Wato akwai fata game da Arewa, ba za mu ce gaba ɗaya babu fata ba, saboda a Arewa nan muna da al'umma. Muna da arziki, akwai abubuwan da muka rasa waɗanda yake su ne suka jawo muka samu wannan koma baya da muke gani a yau. Babban abin da ya ja mana koma baya shine tabarbarewan iyali ya tabarbare, tarbiyya ta tabarbare. Ban abin da ya jawo wannan kuma shine iyaye sun yi sakaci da wanda Allah ya dora musu. Wannan shine babban abin da ya fara jawo mana matsaloli a Arewa. Abu na biyu shine mun watsar da harkan ilimi. Ina iya tunawa a shekarun 1980 akwai jihohi da suka yi hoɓɓasa kamar jihar Bauchi da jihar Kano da jihar Katsina. Wannan abubuwan da suka yi a cikin 'yan shekaru kaɗan ya jawo a lokacin nan a cikin shekarun 1990 da farkon shekaru ta 2000 an samu ainihin injiniyoyi da likitoci da lauyoyi waɗanda a yanzu su ne suke rike da wurare musamman masu muhimmanci na ilimi ɗin da kotuna da kuma asibitocinmu. Saboda haka in ka duba wannan ashe wani abu ne wanda ba mu yi ba shi ya jawo wannan arewan namu ta tabarbare. Kuma abin da ya ƙara ɓata al'amura shine wannan tsari na siyasa da muka samu kanmu a ciki. Shi siyasa na demokradiyya gaba ɗayan shi ginshikin shi ilimi ne, ruwan bayin shi ilimi ne, sannan abinda zai sustaining na shi zai rike shi ilimi ne. To wannan abun shi muka rasa, shi yasa da ƴan siyasarmu da mu ɗin gaba ɗaya ya zamanto ba mu iya to zama mu duba menene zai kawo arewa ɗin ci gaba, sai dai kawai menene mu za mu samu. Wannan shine abin da ya kawo taɓarɓarewan arewa. Saboda haka in dai har mun gano cewa wannan shine matsalan, to kenan kaga akwai hope, za mu iya mu dawo mu duba waɗannan abubuwa mu ga yadda za mu gyara waɗannan matsaloli. Abu na farko da za mu yi shine mu ga tsarin iliminmu ya yake, menene ya kamata mu yi a tsarin iliminmu wanda zai dawo da ilimi martaban ilimi a jihohinmu na arewa. Wannan ba aiki ne na gwamna ɗaya ba, aiki ne na kusan dukkan gwamnoni 19 na arewacin Najeriya. Akwai abubuwa da aka yi a shekara ta 2013 wanda ina cikin wannan tsari da aka yi din. Arewa House ta Jami'ar Ahmadu Bello ta ɗauki nauyi, wasu masana daga arewa nan suka haɗu a Kaduna, aka fito da roadmap. An san yadda sansa roadmap ba, wata ainihin wato kaman taswira wadda za ta kawo ta zo ta yi addressing, wato ta duba waɗannan matsaloli na arewa, sannan a duba da gwamnoninmu da masananmu a ga yadda za a yi a warware waɗannan matsaloli din a cikin waɗansu shekaru da muka ɗauka wa kanmu. A ciki akwai waɗanda lokacin suna neman takarar gwamna, akwai wanda lokacin suna neman takarar ƴan majalisa, akwai wanda suna neman takarar sanar, akwai kuma wanda ma suna neman takarar shugaban ƙasa ne. Amma abun mamaki da aka zo bayan shekara ta 2015, gwamnoni kaɗan ne suka ɗauki wannan taswira ɗin suka fara aiki da ita. In za mu koma wannan taswira ɗin, mu duba yadda za mu magance matsaloli na ilimi, mu duba yadda za mu magance matsaloli na rashin tarbiyya, sannan mu duba yadda za mu magance matsaloli na rashin aikin yi. In muka yi wannan, to Arewa tana da hope.
Mun gode, Doctor.
Arewa zumun ta samu sai nishaɗi, sai sharhodiya, sai alfahari da yawan kwafi.
Shiko Usman Bello Kumo ya shiga babin tarihi ne don fito da wannan mafita ta farfaɗo da kyakkyawar fata ga yankin na Arewa.
Ana iya samun gyara don na Allah ba sa karewa, amma akwai buƙatar da gwamnoni da sarakuna da malaman addinai da ƙungiyoyin matasa da ƙungiyoyin mata da masu hannu da shuni masu arziki da 'yan kasuwa da makamantan duk wanda ya dace ya kamata a kai hankali nesa. Ya kamata a yadda cewa zamani ya zo cewa duk abin da za ka yi ya zama na kayi lissafi. Mu zauna mu duba kanmu, mu duba baya, mu duba yau, sai mu amfani da shi mu fassara gobe. Duk lokacin da za a yi kowane al'amari, mutane su daina yin shankai, mu nitsu, mu duba, mu tausaya wa na baya da suke tasowa ƴaƴanmu. Mu ai ƙarfi, mu ƙaryan mu ya ƙare. Amma wannan Arewar ba a mata adalci ba, ba kuma aina tsammani in ba a canza takun ba, ba a da niyan mata adalci. Saboda haka ina da kyakkyawan zato cewa har yau akwai mutanen kirki a kunanmu, akwai mutanen kirki a malaman addininmu, akwai mutanen kirki a 'yan siyasanmu, akwai mutanen kirki a jami'an tsaronmu. Saboda haka akwai buƙatar samun wani sabon tunani na menene matsayin Arewa a kason da za a sake na shugabancin ƙasar nan.
Wato dai ma'ana har yanzu abubuwa ba su dusashe gaba ɗaya ba, akwai sauran fata da kuke hangowa ga wannan yanka.
Sosai kuwa ƙasashe da yawa sun shiga cikin wannan turbulence kuma sun fita yi. Amma dai abin da yake muhimmi shine a ɗabbaka adalci. Adalci daga shugabanni da kuma adalci akan mabiya. Sannan adalci da a bi al'amura kamar yadda addini ya shimfiɗa, ko kuma zamantakewa ya shimfiɗa. A daina kyaman juna, sannan a rage yawan abin da zai creating suspicion a tsakanin waɗanda suke zamantakewansu. In an samu irin waɗannan, ina ganin kamar insha Allah za a samu mafita.
Wato ana cewa yawanci 'yan siyasa na yankin da 'yan boko su ne ba su da kishi, yasa yankin yadda ake ta maganar sardauna-sardauna har yanzu bai ci gaba, sai dai a rika kawo tarihin waɗanda suka shuɗe kawai.
Wala wannan duk ba gaskiya ba ne. In ka duba zanen zamani, yanzu mutum nawa ne suka goma makaranta ba su da aiki? Lokacin sardauna mutum nawa ne suka gama aiki makaranta ba su da aiki? Ba ka yi comparing ɗin mu da wancan lokacin ba. Wancan lokacin nemo ka za a yi, amma alfarma a baka aikin, a baka kuɗi, a baka mota, a baka gida, a baka scholarship ka tafi kai karatu a waje. Wannan karo yanzu in ma ka gama karatu, dan ka gama karatu, ina za ka kai shi? Yanzu ka na gani public enrollment ɗin mu ya daidai ne da wancan lokacin? Saboda haka su sardauna sun yi kokarin su, Allah gafarta musu. Magabatan mu sun yi kokarin su, Allah gafarta musu. Wanda yafi kowa taimakawa Arewa ai kusan Mahmud Gumi ne. Mahmud Gumi abin ne yasa, saboda shi ne ya kawo wayewan kai na bincike na addini, wanda shi addini shi ya tsarkake tsofin al'adun da ba su yi kama da hankali ba, sai kaga aka samu ma wannan zamanancin. To ina ganin aka ci gaba da bincike da abin da ya shafi addinin zamantakewa, ina ganin kamar za a samu maslaha. Amma shawara ta ga gwamnonin Arewa, in za su iya, su dawo da teacher education, domin baya da za ka ɗaubaka kareni yaro idan kai ba ka da horo na malanta.
Wato ma'ana waɗannan makarantu na teachers colleges ɗin da ake kira su ATC, TC kake magana?
Su nake magana. In dai kana so ka samu al'umma tsarkakakkiya, to wanda zai koyarwa yaranka ya kamata shi kuma yana da training na koyarwa. Amma ba da za mutum ya je secondary school, ya je NCE, ya je university, ko ya polytechnic, kuma ya zo ya koyar. Malami malami ne, profession ne malanta. Akwai waɗanda a duniyarsu ba abin da suke buƙata ban da su impacting knowledge. Idan ka samu wannan da za su yadda su dawo teacher education, in suka dawo teacher education sannan su dawo da technical courses, ka gama da mutum in yi karatu zai yi aikin hannu wanda zai rayu ya dogara da kansa. Amma yanzu to kowa ya yi digiri, ka yi sociology, ka yi history, ka yi karatu da literature, ka karanta waye, kuma kana so ka aiki a CBN ko a NNPC, kai kai kai
Wato mun kuma kan maganar malantar nan menene yake bambanta in haka ne waɗanda suka samu karatu a Teachers College da waɗanda kuma suka je suka yi secondary suka tafi suka yi NCE?
Kowane layin sa daban. Dan kan ma idan ka zo ka Teachers College sai an ga girman ka tsayin ka ne zai sa a kai ka Teachers College dan karami a kai secondary school. Akwai hikima. Amma su wanda suka kawo bokon da muka koya haka kawai muka je muka dauki abun a rufe, ai curriculum ɗinmu ne har gobe ba shi da amfani a gunmu ne.
Ba su rarruwa nan za mu dasa aya 20 sai makon gobe in Allah ya kai mu za mu ɗora. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru da Maile Kaya da na shirya kuma da gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
A gaida Nasiru da Maile Kaya, yanzu kuma sai ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar email. Jama'a assalamu alaikum, ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuka aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau, ya ce batun gaskiya akwai damuwa fa sosai bisa halin da jihar Mutaneje ke ciki na rashin tsaro, domin abin sai wanda ya gani kawai. Ya kamata dai shugabanninmu su sani cewa alhakin kula da rayuka da dukiyoyinmu a hannunsu yake. Sako na gaba ya fito ne daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a. Ake tsohon gwamnan jihar Kano Sanata Rabiu Musa Kwankwaso kafawa ko bullo da wata sabuwar kungiyar siyasa da kai mai suna TNM, The Nation Movement, wanda daga baya za ta koma jam'iyya. Hakan tamkar kara raba kawunan jama'a ne kai, kuma hakan da kai tamkar wata kasuwa ce za ka ci da jama'a. To kifi dai na ganin ka mijar koma. Sako daga Isa Lawal Girgir, magajin garin Girgir jihar Yobe, Najeriya. Ya ce yunkurin 'yan majalisar wakilan Najeriya na yin dokar da za ta tilasta darasin aikin gona ga ɗaliban makarantun sakandare kamar yadda darasin lissafi da harshen Turanci suke, hakan abin a yaba ne matuƙa, domin zai inganta aikin noma a Najeriya musamman arewa. Sai sako daga Babandi Mamman Bande da Hamidu Kalalabuwa da Ali Sarkin Yaƙi daga Ghana, suka ce salam biyo ya Hausa. Yawan kai har-haren 'yan bindiga da ake fuskanta a wasu ƙauyukan jihar Neja da ma wasu sassan Najeriya abin damuwa ne matuƙa. Muna kira ga al'ummar Najeriya a tashi tsaye da addu'a, domin addu'a tana maganin dukkan masifa. Sako daga Kawu Mai Ruwa Bajoga da Comrade Adamu Abubakar Bajoga da Sala Muhammad Isa Bajoga, suka ce to 'yan siyasar ƙasarmu Najeriya, 'yan jami'in APC da PDP da ma wasu sabbi da ake ƙoƙarin kafawa, ku gama farfar ɗinku ku zo mu haɗu a rumfunan zaɓe a shekarar 2023 in Allah ya kai mu. Madalla, da wannan kuma ku zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
Baban Lataƙaice, yau Laraba Ukraine ta yi marhabi da jerin takunkuman da aka ɗora wa Rasha a kan ayyukanta a gabashin Ukraine, amma kuma ta yi kira ga ƙarin takunkumai kuma cikin gaggawa. Tana mai cewa akwai muhimmanci a takawa shugaban Rasha Vladimir Putin burki daga cigaba da zalunci. Ministan harkokin wajen Ukraine Dmitry Kuleba ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa an ɗauki ƙwararren matakai na farko a jiya, kuma muna godiya da hakan. Ya ce yanzu ya kamata a ƙara ƙaimi wurin matsin lamba don dakatar da Putin a raunata tattalin arzikinsa da na abokansa. Shugaban Hong Kong Carrie Lam ta ce yankin da ke ƙarƙashin China za ta fara wajabta gwajin cutar COVID-19 a kan mutane miliyan 7.5 da ke garin a wata mai zuwa. Lam ta faɗa wa manema labarai yau Laraba cewa Hong Kong za ta ƙara ƙarfinta na yin gwaji miliyan 1 a duk rana ta Allah a wata mai zuwa. A don haka za a yi wa mazauna garin gwaji sau 3 a cikin watan Maris. Ta kuma ce birnin na shirin ƙara ba da rigakafi zuwa kashi 90 cikin 100 a wata mai zuwan. A ƙarshe, mahaukaciyar guguwar Emnati ta afkawa gabar tekun kudu maso gabashin Madagascar a yau Laraba, ta kware rufin gidaje, kani ta ƙara tsoron samun ambaliya da kuma ƙarancin abinci a yankin da ke ƙoƙarin farfaɗowa daga ɓarnar da wata guguwa ta yi a wurin makonni 2 kacal da suka shuɗe.
Kuma masu sauraron da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya, sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi, wato karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Zuwa madadin Baba Yakubu Magiri da ya taya ni gabatarwa, sai kuma Jul Ladas Rasham da ta ba da umarni, da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.